Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma download FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Laraba 24 ga watan Janairun shekarar 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
Wasu tabayan har-haren bamammai da aka boye cikin motoci biyu da aka kai a Benghazi na kasar Libya sun yi sanadiyar kashe akalla mutane 33. Akalla mutane uku ne suka mutu, kana wasu 20 suka samu suka jikata a yau Laraba sakamakon wani harin da aka kai a birnin Jalalabad dake gabashin Afghanistan. Babban ofishin Majalisar Dinkin Duniya dake kula da yancin bil'adama ya buƙaci gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da ta bincike kashin da wasu jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zanga nuna ƙin jinin gwamnatin ƙasar.
To kanin labaran kenan. Za a ji cewa Amurka da Najeriya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar kayar da Najeriya a matsayin ƙasa guda.
Saboda abubuwan da ke faruwa a can yankinmu, wato su Maiduguri da sauransu.
Za a ji cewa kuma an zargi hukumomin ƙasar Kamaru da ƙuntata ma wani ɓangare.
Me yasa sai dai 'yan Ingilishi ake azabtarwa?
Haka kuma za a ji irin faɗi tashin da ake yi a jam'iyyar APC tun bayan wasiƙar tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo da ya rubuta ma Buhari. Ladan Ibrahim Ayo kuma na tafa da shirin sana himma ba ta garago, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Wasu tagwayen har-haren bamammai da aka boye cikin motoci biyu da aka kai a Benghazin kasar Libya sun yi sanadiyar kashe akalla mutane 33, kana wasu da dama sun samu rauni a jiya Talata. Motar farko dai ta tarwatse ne a wajen masallacin da ke unguwar da ake kira Al-Salmani, haka ita ma ta biyu a wurin da aka tada nakiyoyi da ke cikinta minti 30 bayan tashin ta farko. Wannan kuma ya nuna cewa auna 'yan sanda ne da kuma masu aikin ceto da harin na biyu. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai waɗannan har-haren. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Libya ya yi Allah wadare da wannan harin, yana cewa kaiwa farar hula hari abu ne da ya saba wa dokar zamantakewa na ƙasa da ƙasa. Birnin Benghazi dai ya kasance birnin da aka kwashe shekaru uku ana tafka fada tsakanin masu matsanancin ra'ayin addini da kuma dakaru masu biyayya ga wani babban hafsan soja na ƙasar General Khalifa Haftar, wanda kusa ne har ma ya ayyana birnin a zaman wanda aka yanto tun a bara. Kasar Libya dai ta ci gaba da kasancewa cikin rudu da damuwa bayan wato hambararren wato daddan shugaban kasar Muammar Gaddafi.
Akalla mutane uku sun mutu, kana wasu 20 kuma sun jikata a yau dinnan Laraba sakamakon wani harin da aka kai a birnin Jalalabad dake gabashin Afghanistan. An kai wannan harin ne a ofishin kungiyar agaji mai kula da yara da ake kira Save the Children da Turanci. Atullah Gayani, wanda shine mai magana da yawun gwamnati a gundumar Nangarhar, ya ce ayarin maharan sun afka ne cikin harabar ofishin bayan da wani dan unar bakin wake ya tarwatsa motar da yake ciki a bakin kofar shiga wannan wurin. Jami'an tsaro sun yi musayar wuta a wani tsawon lokaci da 'yan bindigar kafin a kawo ƙarshen harin. Sai dai Gayani ya ce yanzu haka jami'an tsaro sun killace wurin jim kaɗan da kai wannan harin. Sayyid Ahmad, wanda gano ne kan harin, ya ce ya ga sa'ilin da wata mota ƙirar Toyota ta dumfari ƙofar da aka kai wannan harin, wanda jim kaɗan kawai sai ya ji ƙarar tashin bam. Kana sai ya ga wasu mutane uku zuwa hudu cikin 'yan kayan sarki sun shiga cikin ginin. Shi ma wani wanda ya ga faruwar abin ya ce ya ga roki biyu a cikin harabar. wutar da ta tashi a cikin wannan ginin na cibiyar ceton yara ta ƙasa da ƙasa ta bazu har zuwa wasu gine-ginen makwabta da ke da irin wannan wuri mai kama da wannan cibiyar. Su ma 'yan kwamitin ƙasar Sweden da ke ƙasar Afghanistan sun ce sun ga ginin ya kama da wuta. Sai dai ƙungiyar Taliban da ke ƙasar ta Afghanistan ta ce ba ta da hannu a wannan harin. A cikin saƙon da cibiyar ta kula da yara ta fitar ta hanyar sadarwar Twitter, ta ce tana cikin halin ruɗu da damuwa matuƙa, kuma mambobinta suna cewa babban abin da ke damunsu shine kare ma'aikatansu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Babban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yancin ɗan adam ya buƙaci gwamnatin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ta binciki kashin da wasu jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin ƙasar. Wakiliyar wannan gidan rediyo Lisa Schlein ta ce ofishin kula da 'yancin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗi jami'an tsaro a ƙasar cewa lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi musamman akan 'yan adawan gwamnatin shugaba Joseph Kabila. Hukumar ta ce jami'an nata na bin sawun abin da ke faruwa kuma sun samu akalla mutane 6 da aka kashe, kana aka ji wasu 68 rauni sakamakon irin wannan tursasa wanda jami'an tsaro ke yi wa 'yan adawa a fadan gwamnatin ƙasar wato Kinshasa. Haka kuma jami'an na amfani da harsashi mai kisa a duk lokacin da su kai wa masu zanga-zanga hari. Yanzu haka ma dai gwamnati ta tsare mutane har 121, kana an watsa wasu hayaki na mai sa kwalla a wurare daban-daban ciki ko har da coci da ma wasu sassan ƙasar. Mai magana da yawan hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Ravina Shefsadani, ta ce hatta jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya masu sa ido a harkokin ƙasar ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo su ma jami'an tsaron ba su kyale su ba, sai dai suna takura musu. Ta ce don haka ofishin na kira ga gwamnati da ta binciki wannan lamari na amfani da ƙarfi fiye da kima da jami'an tsaron ƙasar ke yi.
A jiya Talata, sanatoci a nan Amurka sun bayyana mabambantan ra'ayoyinsu kan abubuwa da suke fatan za su faru a kan batun shige da fice mai sarƙaƙiya kwana ɗaya bayan da aka sake buɗe harkokin gwamnati, tare da alƙawarin Majalisar Dattawa za ta ɗauki mataki don kare mutane da aka kawo su Amurka tun suna yara da kuma kare kan iyakokin ƙasar. Yanzu za a ci gaba da tattaunawa, in ji shugaban masu rinjaye ɗan jam'iyyar Republican Mitch McConnell na jihar Kentucky. Ya ci gaba da cewa yau za mu buɗe wani sabon babi, don haka na ƙalubalanci kowa daga cikinmu a yi amfani da wannan damar. A ranar Litini ne dai Sanata Mitch McConnell ya ce ya ƙudiri aniyar ganin majalisar ta dattawa ta sake buɗe batun yaran nan da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana, da ma wasu batutuwa daga nan zuwa 8 ga watan gobe lokacin da za a dubi batun kasafin kuɗi. Wannan kalamin nasu dai su ya zo shine waɗannan kalaman nasu dai su ne suka sa wasu sanatoci 'yan jam'iyyar Democrat har su 30 da suka nuna sha'awarsu game da wannan mataki da ake ƙoƙarin ɗaukawa. To yanzu dai 'yan jam'iyyar Republican masu rinjaye suna da kwanaki 16 su haɗa hannu domin rubuta ƙudurin da zai sa su cimma samun ƙuri'u 60 daga cikin 'yan majalisu na dattawa wajen 100. To, labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada zangon a Abuja, Najeriya, inda Amurka da Najeriya suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro ta tabbatar da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya. Hassan Maina kaina gare ka.
The safety and security, the lives and the future of Nigerians.
Jakadan Amurka a Nigeria kenan, Ambassador Stuart Symington ke magana yayin wani taron hadin gwiwa tsakanin Amurka da Nigeria akan yadda za a shawo kan matsalar tsaron cikin gida a kasar. Makasudin wannan yunkuri shine abin da muke dabbaka shi a halin yanzu a yau din nan. Ina farin cikin ganin yadda shugabannin rundunar tsaron Nigeria muka hadu a yau wuri guda domin tattauna sha'anin tsaron Nigeria. Amurka za ta tallafa muku da abubuwan da ta yi da ma matakan da ta dauka kuma ta samu nasara domin kuma ku samu nasara a nan. Nigeria za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunƙulalliya, haɗaɗɗiya kuma mai tsaro.
United and secure.
Ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Lieutenant General Abdulrahman Dambazau, shi ya wakilci ɓangaren Najeriya a wurin taron.
As peace and security are a major of our success as a government.
Tsaro da zaman lafiya na daga cikin abin da ya sha mana kai a wannan gwamnati. Saboda haka, samun nasarar wannan shiri ya ta'allaka ne a hannun mu duka baki ɗaya. Gwamnatin Najeriya, ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, ta baiwa sha'anin tsaro muhimmancin gaske. Aliyu Ibrahim Gebi shine jagoran wannan shiri na tsaro tsakanin Amurka da Najeriya.
Saboda abubuwan da ke faruwa a can yankin mu, wato su Maiduguri da sauransu. Gwamnatin Amurka sai ta yi ta ce to tana ganin halamar akwai matsalan yanda ake tahiyar da abubuwan ake gudanar da abubuwa tsakankanin ofisoshin gwamnati, ministries kenan. Akwai bukatan a zo a zauna a dunkule saboda a sami cimma buri. In ka jiba yaki sojoji ke cin yaki, amma zaman lafiya tsaron cikin gida ke tabbatar da shi. So sai aka samu inda za a yi da su sojojin da su masu tsaron cikin gidan yadda za a zo a haɗa kai a samu a cire kitse a wuta.
Ita gwamnatin Amerika ta shigo cikin wannan haɗaka, ita wani rawa za ta taka cikin wannan lamarin?
Masha Allah, wato ba wai a ce muna buƙatan takalma su ba mu takalma ko muna buƙatan bindigogi su ba mu bindigogi ba ne, a'a. Gyara ne na inganta ilimin kanmu da yadda muke abubuwan kanmu.
Yanzu dai abin jira a gani shine tasirin wannan mataki da ƙasashen biyu suke ɗauka a halin yanzu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan, to bari mu tsallaka jamhuriyar Kamaru, inda tsohon shugaban ɗariƙar Katolika ta ƙasar Kiritan Tumi ya zargi gwamnatin ƙasar da ci gaba da ƙuntata ma ɓangaren Ingilishi. Zargin da gwamnati ta ƙaryata, Awal Garba gare ka.
Tsohon shugaban limamin cocin Katolika na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Kiristan Tumi, ya kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi ƙoƙari na ganin cewa ta inganta haƙƙin bil'adama a ɓangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar, kan irin yadda jami'an tsaro suke musgunawa mazauna jihohin guda biyu. Amma kakakin gwamnatin ƙasar kuma ministan sadarwa na ƙasar Kamaru, Isa Cirmo Bakari, ya mayar masa da martani.
Muna baka matsayinka kuma muna ganin cewa kai ma ɗaya ne daga cikin iyayen ƙasa.
Mu dai ba ma take haƙƙin kowa, sai dai muna buƙatan kare haƙƙin 'yan ƙasarmu ne daga hararin ta'addanci, kuma muna neman zaman lafiya a cikin ƙasarmu. Duk 'yan ƙasar Kamaru ba sa buƙatan a datsa ƙasar. Ko da a 'yan ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishin ma 'yan tsirari ne kaɗai suke nema a datsa ƙasar, amma kashi 90 cikin 100 ba sa buƙatar a datsa ƙasar tamu. Na tambayi Malam Zakari a matsayinsa na masanin siyasar ƙasar Kamaru ko maganan da Kiristan Tumi ya yi wa gwamnatin ƙasar ya yi daidai kuwa?
A gaskiya yadda ainihin shugaban ƙasa yake ɗaukan wannan abin ba haka ba ne. Kare ce sai da ƙarfi zai iya magance wannan matsalar. Kare manta cewa irin abubuwa kan yake haddasa wato yaƙin basasa ƙasa ko kuma yaƙin ƙabilanci, saboda yana daga cikin ƙabilanci. Me yasa sai dai 'yan Ingilishi ake azabtarwa? Me yasa ba ainihin 'yan Faransanci ba? Bai haka nan kuma shugaban ƙasa kamata yi a matsayinsa na mai tunani ya zauna ya duba wannan al'amari, kamata ya ci ya kira babban taro, taron gaggawa ma za a iya cewa, saboda Kiristan Tumi ya faɗi haka. Sai dai da ko wasu da maganarsa ya wato ya dame su, saboda su a matsayinsu ba mutane ba ne masu kawo wa shugaban ƙasa shawarwari.
In ba a manta ba dai a shekarar 1960 ne dai majalisar ɗinkin duniya ta hada zaben raba gardama a kasar a bangarorin guda biyu kudanci da kuma arewacin kasar anda arewacin suka zabi zama da kasar tarayyar Najeriya kudancin kuma suka zabi zama da kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
To gaida awwal bari mu saki komawa Najeriya inda tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubuta wa shugaba Buhari wasiƙar shawara ta cewa ya huta a zaben shekara ta 2019 aka ci gaba da cece kuce kan wannan batun da ma wasu batutuwan a jam'iyyar APC Nasir Adamu Ilkaya gare ka
Tamkar gobe za a gudanar da zaben 2019 a Najeriya dan yadda ƴan siyasa suke ta taruka don samun makamar riƙewa a zaben da za a gudanar daga Fabrairu baɗi. Mafi daukar hankali shine yadda ƴan jam'iyyar APC mai mulki ba su yi walwalar da NPDP suka samu ba a tsawon mulkin su na shekaru 16. Hakan dai kan sanya yawancin su bukatar garan bawul a gwamnati kamar yadda ɗaya daga cikin su barista Ibrahim Rigacikun ke cewa.
Babu reward mechanism a partner na APC. Me wannan makanan shine wanda suka wahala ya kamata a kyauta musu wasu jam'iyyu da suka gabata mun gani da zarar an gama zabe in kai takarar kansila ka fadi za a nemi daidai matsayin kansila a kyauta maka saboda mene kai ka gudu structure ɗinka zuwa ta jam'iyya in kai chairman local government ne dan majalisar jaha ne dan majalisar tarayya wakili ne sanata ne ko gwamnati ne in kai takara to ba za a yi daga saboda kana hakka isa kai takara hakka poster hakka primary election ka fadi a saka da structure so da ka kai ba mutum banza bane an ba mutane kara zabe sai wanda ba su san hawa ba ba su san soka ba ya aka yi maja ya aka hadu ake cuta musu
dan majalisa guda jika zaure yayi hannu riga da matsayar Obasanjo ta kira ga shugaba Buhari kare sake takara
yanzu ɗan Najeriya suke bukatar Buhari sai kamata a ce Obasanjo da yayi shekara 8 yazo yayi takkokowa yana neman shekara ta 12 sannan kuma yau shi ne zai ce Buhari ya hakura shekara 4 ya fara kama saboda yana magana yana zuwa yana gabe yana baya
hadimin shugaban kan siyasa Gambo Manzo ya ce talakawa ba su taba rabuwa da tafiyar Buhari ba
har yanzu ɗan Najeriya sun yarda da shugabancin Muhammadu Buhari kuma suna nan suna kira da sake tsayawa takara shekara ta 2019 kuma Allah ya yarda muna nan mu ma muna gaya masa ya tsaya shugabancin Najeriya shekara ta 2019 shine zai kawo mana ci gaba ga abubuwan da aka fara a karasa su
don kwamishinan shari'a a Jigawa zamanin PDP Yakubu AS Ruba ya ce kayan da PDP ta sha ya sa an gane gyara ba a fatar baki ake samun sa ba
eh Allah ya kaddara wannan lokacin ba za mu faɗi zabe ba dan komai watakila dan ko dan Buhari kowa ya dauke shi mutum ne mai gaskiya mai tsoron Allah kuma ƴan Najeriya yawanci sun yadda cewa a wannan lokacin idan Buhari ya hau cikin wata ɗaya biyu ko shekara ɗaya duk waɗannan matsalolin Najeriya za su kare sai kuma ya zama ba haka bane abubuwa maimakon su canja sai suka dada lallacewa
kuma zaben Najeriya nanana ta zaben 2019 in Allah ya kai mu zai fi na 2015 adalci da toshe duk wata kafar a ringizon ƙuri'a Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
to gaida Nasiru yanzu kuma bari mu ko kuma dai in za ku da gefe guda Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar mana da shiri na gaba
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu ƴan wata ƙasa da suka shigo nan Amurka domin neman abin zaman gari. Idan dai masu aure na biye da mu muna tattaunawa ne da injiniya Babajide Samuel Timothy wanda asalin Najeriya mazaunin jihar Maryland. Idan masu aure na biye da mu mun tsaya ne inda injiniya yake kokawa cewa ba a mutunta aikin hannu a gida. Yau anan zamu dora.
Yana mutunta aiki a gida ne. Aiki a gida ma dundunde suka yi aiki an dundunde nake giya ma ga shi akwai a zaria din akwai wani kusa da ni ana ce mai Oga Musa yana zama ana ce ma wurin gaskiya ana ce mai wurin Kongo aikin jaran wuta kan mota zai fito da duwayan C20 lokacin nan ko light house ne zai yi jara ana so ka yi wani jara a cikin ganuwan nan yake na lokacin nan I find many great people
in a ce nan suke za su samu kuɗi kenan ko
inda a nan ne inda ana aiki din a nan za mu samu kanana kanana yaro wanda they will be inspired by the job doing inda aka sa LinkedIn ne inda zaka duba YouTube ne ka duba da analyze abun an bayana abun an ware abun aiki mechanic is inda aka aiki din zaka san cewa ba aiki da zai ya mutu bane
nace ba zaka bar wannan aikin kanikancin ba kenan tun daga ka ce zaka bude nan zaka bude gida
eh ba zan bar aikin kanikanci kanikanci na ina son tura ciki a cikin business I will turn it to business
to amma jide zai so dan shi irin wannan aikin kin kai ma
da akwai dana wanda suka sun so aiki din gidan kasan suna America ne yanzu sun son America daga kanana kanana ana nuna musu ana bayyana musu the usefulness of handwork
muhimmancin aikin hannu to yanzu mun dai magana da yawa akan maganan aikin kanikanci wanda kake ya kaga rayuwa a America idan muka koma jehe muka ba aje magana aikin kanikanci ya kaga rayuwar America yake idan ka kwatanta irin rayuwar nan da na gida
ai rayuwar nan kasan mutanen nan yaruwan nan da gida ne suwa sun dade regulars ne sun dade da suna akan rayuwar nan suna jara suna san abun kadan kadan akan system nasu yaruwan nan jewa cewa ba kuna ba yankan baya
to
in ka ce daya ne
ba ƙarya
in ka ce biyu ne so inda aka rage aka ije rayuwar ne in zamu ya a gida mu koma rayuwar da zamu ce ma kai mu zo gobe kuma gobe ne kuma zamu ya zama inda mutanen nan suke amma muna so rayuwar gida in zamu ya kama inda wannan mutane suke yau muna so a gida muna so adin kai ne muna so adin kai ba adin kai kada ba muna so cikin kai adin kai da Hausa ne da Yorubawa ne da Nufawa ne muna mun samu adin kai zamu ya iya yin irin rayuwar America domin adin kai ne rikin annun juna shine ya kawo irin rayuwar yau da fadin gaskiya da sai kan gaskiya
shine kai kake ji abin da ya bambanta mu da su
in kace waɗannan mutane zan ba ku wuta ka tabbata cikin karfinka ka ba su wuta ba wai zaka iya yin duka ba kace waɗannan mutane zan ba ku sile guda ne zan ba ku kai tabbata cikin karfinka ka ba su sile guda shine zai samu shine zai samu musamman inda nan yake
to jidda da yake yanzu da yawa wayanda suka sanka a Najeriya za su ji wannan hirin da kai kadara wani ya kira ka yace yana son ka ba shawara shi ma yana son ya zo America don ya samu irin wannan rayuwar da kake magana akai wasu irin shawarwari zaka ba su ko wani shawara ne na farko da zaka ba shi
mun da shawara na farko ne zan ba shi ne in ya samu abun ya gida in ya samu abun ya gida da ina da chau kare izo na gida
me yasa
ni domin na fi son gida hai na zo ne izon duba inda rayuwa yake nan ina gaya ma yara na in za su zo na amma dai ni fa gida ba zan iya bar gida ba domin an ji makadan ina yi wadadda abin da zan yi zan koma gida in an samu wanda a cikin su wanda ina yana yin aikin shi da kyau a gida izon a gida domin ba babanci in ka samu abun da kana yi so wanda ya zo na gida is better off dan ka zo domin ka shigo nan zaka fara ne shine na gama nan ba yankan baya ba kiriya zaka fara ne inda muka fara
me kake son ka fada ma mutane waɗanda ni kila ban tambaye ka ba game da rayuwa a nan America
rayuwa America yana da kyau akwai wuta akwai waɗansu abun amma duk a cikin kudinka ne rayuwa nan kana rayuwa kana biya ba kaman gida zaka ce wannan abun da zan biya ba wannan ba za a dame ka ba rayuwa nan wurin yana tafiya da computer ne rayuwa nan wurin yana tafiya kana kan kafanka ne kullu shine dubbabanci ina son ga ma mutanen gidan su tamake mu su jara gida domin mu ma za mu koma gida
to masu ware masu yi magana suka ce lahin daɗi ƙarewa da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin namu da wannan bako sai wani sati ku ji mu da wani sabon bakon yanzu a madadin shi bakon namu ba injiniya ba Babaji Samuel Timothy da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa shi take riga in ji fulani. Riga babu busa shi.
To ga da Ladan, yanzu kuma ga sakonnin da kuka aika mana.
Sakon farko ya fito ne daga Muhsinu Sani, karamar hukumar mulkin tsafe jihar Zamfara. Yace assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Dan Allah ku bani dama in tofa albarkacin baki na akan zungurewar wasiƙar da shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya gabatar ga 'yan Najeriya. To hakika ni kam a ra'ayina na ce wannan bakin tayi da yayi sai dai mu ce a kai kasuwa. Saboda babu komai cikin wasiƙar illa kawai adawa da gwamnatin Muhammadu Buhari. Duk da cewa ya riga ya manta abin da ya faru a lokacin mulkin sa. Sai dai kuma abin da ya sa ban ji haushi ba shine saboda ba yau ya fara ba tun daga shugaban ƙasa Shehu Shagari ya fara har zuwa yanzu. Da fata ƴan uwana ƴan Najeriya za su yi nazari akan wannan gurguwar shawarar ta Obasanjo. Sai sako na gaba yace ina kira zuwa gwamnatin ƙasar mu Niger dan Allah ta kawo ƙarshen matsalar shiga yajin aiki da malaman makarantu daban-daban ke yi. Domin kuwa hakan wani kuma baya ne ga bangaren ilimi a ƙasa. Sako daga babaye Gambo garin Tamniya a jihar Damagaram Niger. Salam VOA, wasiƙar da Obasanjo ya aika wa shugaba Buhari akan cewa bai kamata ya sake tsayawa takara ba. Wannan ra'ayin shi ne a matsayin shi na ɗan Najeriya, amma ba ra'ayin 'yan Najeriya ba. Dan haka mu talakawan Najeriya muna tare da shugaba Buhari a koda yaushe don mun gamsu da jagorancin shi. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna kira gwamnatin tarayya ta taimaka domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta kasa ƙarewa a jihar Zamfara. Daga Ibrahim Rabilu Tsafe Al-Zamfari. A gaskiya wasiƙar da shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya aika wa shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Wannan wasiƙa ya kamata a tsaya domin a yi mata karatun tanatsu domin a duba irin tasirinta da kuma illarta. Domin al'umma su fahimci ma'anarta ganin cewa da yawa mutane suna danganta wannan da wata manufa. Da fatan Allah ya yi mana jagora. Sakon haɗin gwiwa daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka ta jihar Kebbi, da Sani mai lange-lange ya wuri, da Salisu Isa Fana, da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma. Sai da ƙarshe sakon Rulwani Ibrahim London Uba, unguwar Dumɗe a garin Uba, jihar Adamawa. Yace salam VOA Hausa, ku faɗa wa 'yan majalisar Najeriya cewa zaɓe mai zuwa ba fa batun fakewa a ƙarshen lemar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wannan ya wuce, domin aikinka ne kawai zai fidda kai.
Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
A yau Laraba ne, Siriya da Rasha suka zargi Amurka akan cewa ta share ƙarya game da hare-haren makami mai guba a yakin da ake yi a ƙasar Siriya, da cewa hakan ne ta ce hakan ne domin neman hanyar kaucewa kokarin da ake yi na ganin an kawo ƙarshen fadan. Kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Siriya da ake kira Sana ya ɗauko sharhin da ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta yi cewa ƙarya ne da ƙazafi kawai sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya yi, shi da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves de Le Drian, shi ma muƙaddashin ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Interfax cewa duk wani lokaci da aka samu ci gaba a fuskan zaman lafiya sai Amurka ta yada kage da rahotanni marasa tushe cewa an kai harare masu da makami masu guba. Wasu tagwayen harare na bamamai da aka ɓoye cikin motoci biyu da aka kai a Benghazi ƙasar Libya sun yi sanadiyar kashe akalla mutane 33, kana wasu da dama sun samu raunuka a jiya Talata. Motar farko dai ta tarwatse ne a wajen masallacin da ke unguwar da ake kira Al-Salmani. Haka ita ma motar ta biyu da aka tada nakiyoyi da ke cikin ta minti 30 bayan tashin ta farkon. Akalla mutane 3 sun mutu, kana wasu 20 suka jikkata a yau Laraba sakamakon wani harin da aka kai a birnin Jalalabad da ke gabashin Afghanistan. An ko kai wannan harin ne a ofishin kungiyar agaji mai kula da yara da ake kira Save the Children da Turanci.
To masu saurare, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Ladan da kuma Julie Lefes Creation, wacce ta haɗa mana sautin, ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na wannan lokacin Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da zamu ji ra'ayinku game da wasikar da Obasanjo ya rubuta wa Buhari cewa ya hakura a zaben shekara ta 2019. Allah ya kai mu.
Yeah.